على رسول الله مسرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة لوكة شي دكما ساكي هدوا دكو أتكين ونن شرينا أمسو شن تنبيو ينكو ونن شيني شرم كشينا أربعين دا شدا أيو أشرين دا أكو غوات الربيع الأول هجرة دبو ديدا دريه دو دا أربعين دا بكوي wanda dai dai da 16 ga watan 9 shekara ta 2025 kamar kullum muna tare da babban malamin mu associate professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya muna yi wa malam barka da zuwa
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko dai da faransanci ya rubuto to amma dai mun juya ta yake cewa tambayar sa akan ruqiya ne yana so ya sanya ake yin ta sannan kuma ya za a yi arabi da aljani yace permanently arabi da shi na dindindin saboda sun dade suna fama da ciwon shafar aljani amma babu wani natija ba a dai samu sauki ba sannan yake cewa sasha addu'a sayan uwa musulmi sasha addu'a da malam
to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyi da kuma ba da shawarwari ga ma'aurata na farko dai akwai aljani aljaniya tabbata samuwar aljaniya tabbata kamar yadda Qur'ani ma yazo da sura mata suratul jin kuma Allah ya ce wa iz sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu so akwai aljani akwai dan adam akwai kuma aljani dan haka na farko dai mu tabbatar akwai shi samuwar aljinin da kuma tasirin sa kuskure ne inkarin samuwar aljini sannan kuma kuskure ne inkarin tasirin wato aljini a jikin dan adam a wannan insha Allah wani wata rana zamu zo an yi tambaya za mu ƙara bayani da faɗaɗa zance akan tabbatuwar samuwar aljan da kuma tabbatuwar tasirin aljan a jikin mutum don haka tasirin samuwar tasirin aljani din a jikin ɗan adam din shine ma yasa shari'a ta bayar da hanyoyi na ya za a yi a fitar da shi a jikin mutum ko a kore shi ko a tsoratar da shi ya zama magani ne da zai nesanci mutum yanda ake shi ne ana amfani ne da ayoyin alqur'ani wajen karanta su saboda waraka ne ayoyin alqur'ani Allah ya ce wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukarwa a cikin alqur'ani abin da yake waraka ne sannan kuma jin kai ne ga mu'mini. Da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ke dauke da addu'o'i da dan adam zai rinka karanta kuma aljanni ya fita a jikin mutum. Kamar yadda ana samun aljanni yayi magana a jikin mutum, ba mutum din ne ya magana ba, amma aljanni ne zai magana a jikinsa. Duka wannan abu ne tabbatacce, kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah masa rahama da sauran malaman salaf magabata na kware suka tabbatar da haka, bal ma suka yi fafata da aljanun ma a aikace. To yanda idan mutum yana da larurar aljani, abinda ake so yanzu mutum ya yawan karanta alqur'ani, saboda qur'ani yana koran aljani a jikin mutum. Yawan karatun alqur'ani, yawan zikiri na safe da na yamma, na shiga ban daki da na dukkan wurdai, mutum ya kula ya rinka yi. Kuma inda hali ma ya sa wani ya karanta masa, shine ruqiya. Ruqiya ana nufin addu'a ne, shine ruqiya. Karanta ma alqur'ani duk abin da ya sawaka, ayoyin alqur'ani duka ana iya ruqiya da su. Da kuma waɗanda malaman ruqiyan suka wawware, suka ce a iya karanta su a matsayin ruqiya, a samu kuma waraka din. Hanyoyin samun waraka din a musulunci suna da yawa, akwai ruqiya. Duka wannan ya tabbata manzo Allah ya yi kuma ya sa an yi, amma adraka annaha ruqiya. Suratul Fatiha ma gaba ɗaya ruqiya ce sunanta. Annabi ya ce wani ya yi amfani da Suratul Fatiha a matsayin ruqiya, ya ce aka ka gane ruqiya ce magani ce. Da sauransu. Akwai kaho, shi ne alhijama, shi ma ana yin magani da shi a shari'a. Annabi ya yi kaho, sahabbai sun yi kaho, kuma kaho hanya ce da ake cire cututtuka da yawa a jikin mutum, wanda duka dai sunna ta tabbatar da wannan. Lalle mutum yana iya rabuwa da aljani permanently, ya rabu da shi, amma na nufin aljanin da ba zai cutar da shi ba, aljanin da zai cutar da shi. Yana iya kuma rayuwa da shi, yau ya cutar da shi gobe ya nasara a kansa. To amma yaya mutum zai rabu da su? Ya lazimci zikiri da karatun Qur'ani, karanta alqur'ani akai-akai. Yawanci waɗanda suke da lazimtan karatun alqur'ani, Allah yana musu shamaki, babban shamaki da su, da shaidanu da aljanu da kuma masu sihiri da tsafe-tsafe. So it's possible ya zama mutum ya rubu da aljani da zai cutar da shi har abada, zai yi yawa kuma Allah ya jarabe shi ya tafama da shi har ma ya kai shi ga kabari. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah mallam yi magana akan maza masu kulle wanda suke hana iyalansu fita uzurin su ko da ya kama. Abinda ya dace mace ta siyo da kanta irin su kayan kwalliya ko kayan yara, tunda mata sun fi sanin abinda ta faɗa, sun fi sanin kaya masu kyau, sai su ce komai su za su siyo. Ko ba su siyo ba, batarun ma ba za su siyo da kan nasu ba, sai dai su yi sautu. Suna ganin ma babban laifi ne a bar mace ta fita, sai dai ziyara ko zumunci kawai.
To asali dai ita mace za ta zauna ne a gidanta. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasula innama yuridu Allah li yadhhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tadhhira. Allah ya ce wazkurna, ku tuna ma yutla alaikum, ma yutla ku abinda ake karanta muku, min ayati llahi wal hikma inna llaha kana latifan khabira, abinda ake karanta cikin gidajenku na ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala. To kenan, ina so mata su gane asali su zauna ne a gida, asali su zauna a gida, kada mace ta fita sai da uzuri. Daya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa an umarci mata su zauna a cikin gidajensu na aure, wala yakhrujna illa li haja, ba su fita sai da bukata. Kenan mace tana fita ne gidanta idan akwai bukata, akwai wani dalili, akwai wani uzuri, akwai wani larura. Amma idan ba wannan yawace yawacen banza, haka kurin mace ta fita, wannan babu shi a cikin shari'a. to wannan yana nuna mana amfanin abubuwa guda biyu. Kenan yana nuna mana wannan kulle da wasu maza suke kwata-kwata ba sa barin matansu su fita, to ashe kaga suna fita li hajatin, idan wata bukata ta taso suna iya fita don bukatar. Sannan abu na biyu, su kuma masu fita ba ka'ida, to an gaya mana kar su fita sai da me, sai da bukata. To kaga abun waɗanda suke hana matan su fita gaba ɗaya kwata-kwata, wannan kuskure ne. Matan Annabi ma suna fita unguwa, amma suna fita ne li hajatin. Sannan kuma wani lokacin wasu mazajen suna tsanantawa akan abinda ba shari'a bane ta tsananta. Bayan da za a yi ka zo ka ɗirke mace ka ninke mata a gida kwata-kwata ka ce ba za ta fita ba, za ta fita mana, za ta fita idan akwai bukata, za ta fita. An yi mutuwa ne, gaisuwa ne, duk haja ne, wani uzuri ne karɓaɓɓe, za ka bari ta fita. Ba za ka riƙe ta a gida ka ce ai kwata-kwata ma bara ta fita ba, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne gaskiya. To amma menene haja din, me buƙatar fitan? Yanzu ke kin ga matsalar ki, kina so a bar ki rinƙa zuwa ki je ki sayo rigunan yara, ki je ki sayo takalmin yara, ki je ki sayo ɗankwalin yara, ko ki je ki yauce ka nema na kayan miya, saboda a ciki har bayanin kike cewa ai maza ba su iya sayayya ba. To kaga wannan wani abu ne take nema na kawai ta rinƙa fita don ta je ta biya nata buƙatun, kin ga wannan ai ba larura ba ne. Idan mijinki ya ce bi yadda ki fita ki je ki sayo rigunan yara ko takalman yara ba, don su mata ne, ke mace ne, bai laifi bai saɓa Allah ba, don baya cikin larura sai an bar kin fita. Waye ya ce dole sai mace ce za ta sayo kayan mata? Waye faɗa? Ba wanda ya faɗa. Kuma galiban maza da kike ga wasu suna hana matansu irin fita ba ƙaidin, matan ne wasu suke da matsala, ba su da kamewa. Duk matar da ba ta da kamewa, mijinta yana da ƴancin ya hana ta fita, saboda ai ba ki da kamewa. Ba da ke nake ba, ina bayani ne. Haka duk wanda bai gamsu da imanin matarsa ba, bai gamsu da amincin matarsa ba, to ya hana ta fita din. Idan hajar ta zo, a batta ta fita, shi ma a sa ido a kanta. Amma magana a baki saka kai, kullum kina kasuwa, wannan ba daidai ba ne ba. Ɗabi'ar ma matan kirki ba ne kullum suna yawo a kasuwa. Ki tuna in kin fita kasuwan nan za ki gano abu na haram, ki tuna in kin fita kasuwan nan za a je a gano ki a aikata haram. To ya za ki zo ki matsanta mai gidan ki ce wai dole sai ya bar kina sayo yara takalma a kasuwa, ko a tamfar yara ke za ki je ki zaɓo musu? Haka ƴan boko suna yin wannan, su ba matansu kuɗi su gaskiya su yi ta sayayya a kasuwa ba tare da tunanin kishi ko za su iya gamuwa da wata fitina ko wani makamancin wannan ba. Wannan wayewa ce da wasu ke ganin wayewa ce, to amma dai tana da ƴan matsalolinta. Amma in mutum ya aminta da mace ya yarda da ita, za ta yi fita ta musulunci, ta saka kaya, ta lullube jikinta sosai, to ba laifi ba ne don ta je kasuwa. To amma kada abin ya yi yawa, da haka ki bi mijinki ki masa da'a, ki bari in larurar fita ta zo ce ki fita. Wanda suke hana matansu zuwa gaida iyayensu kuskure ne, wanda suke hana matansu duk wani abu na alheri da za a yi a gida a gidan dangi su hana, wannan ma kuskure ne, ba addini ba ne. Akwai zumunci a shari'a, ba a ce matar aure ba za ta yi zumunci ba, akwai kuma kyautatawa. Kuma mutum ma ya akwai buƙatar ka bar shaidan sarara shi ma, ita zama a gida kullum ba ta fita, ƙafarta ba ta motsawa. In dai ba barna take ba sai a batta ta je, amma ta yi fita ta musulunci, ta saka hijabi da niƙabi, ta rufe jikinta, ta je ce abinda za ta yi ta dawo. Lokaci ne ya lalace yau, ana bin matan aure. Daga kasuwa wani zai biyo ki da mota yana miki fito, a anguwa wani zai biyo ki ya ganki. Wata ta ce ni fa matar aure ne, ya ce to kuma me sai me in ke matar auren ne? To kaga wannan ya kwarshe hankali a ciki. Don haka ita wannan mata in ka lura kamar ta dauki site, sai tana ganin mijinta ya takura mata baya bari ta sayo ƴan gajerun wandunan yara. Allah ganar da mu, na'am.
Allah ya saka da alkhairi. mai tambaya ta gaba take cewa su bi ne a wajen mijin su amma kowace gidanta daban. Idan ya je gidan uwar gidan ta ce sai ya sati ɗaya ko biyu bai zo gidan amaryar ba,
kuma gidanta ba, kuma a gari da
kuma bai san cin su ba, bai san cin su ba. Ta sha tambayar su ko tana masa wani abu ba daidai ba, sai ya ce mata a wai hidima ce ta masa yawa tsawon shekara biyu kenan. Ta ce ya sake ta, ya ce ba zai sake ta ba. Ta faɗa wa iyayenta da nashi sun ce ta yi haƙuri saboda auren zumunci ne. Ta ce yanzu inda matsalar take shi ne tana tsoron kada ta jefa kanta halaka ta hanyar yin alaƙa da wasu mazan.
Allah sauki. Idan wannan abin da matar ta faɗa haka ne, miji ya tafi gidan uwar gida ya wata ɗaya, wata biyu,
sati biyu.
Mun taɓa makaranta wannan fitowar ko irin wannan?
Ya shiganta dai, wasu suna yin
haka. Namiji ya je ya zauna, kana da mace guda biyu, ka je gidan wata kai sati biyu.
Wai hidima ce ta hana shi.
To amma ba ta faɗa ba a cikin tambayar, ita in ya dawo baya mata sati biyun ta, ya rama mata?
Baya mata.
A ga wannan ai zalunci ne. Duk namijin da yake wannan sai ya tashi a kiyama. Washi kuhuma'il.
Gasha tana magana ka taje ta kula wasu mazan.
To ka gani ya cutar da ita, wannan ya shiga hakkinta, ya cuce ta, ya zalunce ta wallahi. Allah ya jarabe ki da miji mai fitina wanda yake kuma mai karancin tunani, inda har haka yake bai kyauta ba gaskiya. Sai ki ta ma addu'a Allah shi da shi, kuma ki sanar da iyaye da manya a neman miki hakkin ki, kuma ke ma ki in a polite manner in ji Turawa, a hanya da ta dace cikin sauki, a hanyar diplomasiya, ki sanar da shi cewa hakkin ki ne. Idan bai da ilimi ne ya sani, idan ku ya sani tsabar taurin kai ne da zalunci, to in kin ga zaki iya haƙuri a haka, kamar yadda iyayenki suka ce ki je ki ta haƙuri na cutar ki, sai ki je ki. Idan ku ba za ki iya ba, ki nemi ya sauƙaƙe miki kawai. Ya halatta ki nemi ya sauƙaƙe miki, ki rabu da shi, tunda azzalimi ne shi, baya jin tsoron Allah. Ku kuma iyaye ba daidai ba ne ku ajiye ƴarku ana zaluntar ta, kuma ba za ku hana ba. Iyaye ba daidai ba ne ku bari ana shiga haƙƙin ƴarku ta aure, amma ba za ku ji sa ku bi kadu ba. Wannan ba imani ba ne, kuma wannan ba kyautayi ba ne. Ka bar azzalimi ya yi ta zalunci yana cutar ƴar mutane, kuma ba za a yi masa magana ba. Allah ya ganar da mu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa Allah ya jarrabe ta kamar da ta faɗa da auren wai ɗan mafiya. Ta ce ba irin wahalar da bata sha a hannunsa ba, har dukanta yana yi. Wai ya kai ta wajen shugabansu ma, Allah ya kubutar da ita. Ta ce an sha wahala sosai, amma dai auren ya rabu. So bayan wai jin haushin raba auren, sai yake ce mata ai ba za ta sake aure ba. Sai da ta yi rashin lafiya, ta ce tsawon shekara bakwai, sannan Allah ya kawo sauƙi. To duk wanda dai ya zo sai ya tafi. To akai sa'a dai wani ya zo, sai wani ɗan uwanta ya ce ya san shi, ya nuna aurenta yake so. Aka faɗa masa duk abubuwan da ta fuskanta, ya ce to ba wani abu, kawai a ɗaura auren. Ta ce to cikin hukuncin Allah, ta tare a gidan shi. Ta ce babban tashin hankalin da ta sake haɗuwa da shi, ta ce baya sallah, shi wanda ta aura ɗin, baya wankan janaba. Ta ce bare wankan sabulu. Ta ce sai idan zafi ya dame shi sai ya ɗan watsa ruwa kawai. Ta ce yana sati guda da boxer guda ɗaya, wandon gargajeren wando kenan da maza suke sawa, sai ya sati ɗaya. Ta ce brush ma sai sati bai yi ba. Ta ce ga rashin mutunci, ga rashin ganin darajar mutane. Ta ce ya daina shiga ɗakinta, sun kai shekara ɗaya a haka. Yanzu dai ta ce shekarar ta ɗaya da wata shida ta dawo ma gida, amma kullum wai sai ya tura mata da text na zagi da cin mutunci. Shi ne take neman shawara da kuma addu'a.
To ai, na farko muna mata addu'a, Allah ya yi mata wannan hali da take ciki da wannan bala'i. Allah ya yi mata ta wannan abun tausayin ya isa. Laifuka masu yawa ne ya bar masa irguwa. Idan har aka ne abinda ta faɗa, ai ba wani bata lokaci wannan, kam sai dai ta neme sauƙaƙe mata kawai. Ki neme ya sauƙaƙe miki, iyaye su yi magana a sauƙaƙe miki, ko iyayensa ko naki, in bai zai ba ki kai shi kotu a baki takardarki. da wannan bai cancanta ya aure ki ba bai cancanta ku zama aure da shi ba to baya ma sallah wace alfarma zaka nema wannan mutumin da baya sallah ga bala'in kazanta
ba wankan janaba
ga wankan janaba wannan ai musulunci nasa ma akwai alamar tambaya ki nemi ki ya sauke miki kawai duk inda zaki ki nemi ya sake ki kawai yaje ne mota matar da baki ba Allah ya shirya shi Allah ya gane da shi Allah kuma ya baki nasara akan ta
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma su bi ne a wajen mijin su kowace gidanta daban amma a gari ɗaya ne tace tace gari ɗaya ne amma yana aiki a inda matarsa take ta fari to sai ya sati biyu sannan yanzu wajen ta yi kwana uku ita
shi ma dai irin wancan din
eh to sai ya samu hutu na wata daya sai ta ce yazo ya mata wannan hutun sai mahaifiyarsa yana yin wata uku har wata uku a can ita in yazo kwana uku yake mata to shine mahaifiyarsa ta ce a'a ai dole sai an raba hutun ma sai dai ya sati biyu anan ya koma can yayi sati biyu shine take tambaya idan aka yi hakan amma ta adalci
ba ai adalci
nan kuma wai mahaifiya tana da ikon rabawa dan ta kwana
ba ta da shi ba ai adalci ba kuma an zalunce ki an shiga hakinki duk mijin da yake zaune a gidan wata mata a wani gari yana aiki ita tana da miji kullun wacce kuma tana can kauye ko wani gari tana da manjiran miji yazo a sati biyu yazo mata kwana ɗaya biyu ko a wata ɗaya yazo mata kwana ɗaya biyu sai ya samu wani hutu zai mata wacce ba ta da haƙƙi ita wacce matan ba ta da haƙƙi ba wani maganar raba kwana ke da ke da miji kullum in ya gama ma da ita ba wurin ki zai koma ba dan haka ba daidai bane sun zalunce ki sun shiga haƙƙin ki kuma sun cuce ki sannan kuma maganar uwa ba ita take raban kwana ba ba ruwan uwar mutum da raban kwanan auren sa ba ta da alaka da shi kawai dai Allah ya jarabe ki da uwa mai fitina ko kuma jahilci Allah ya gane da su amma dai ki kokari ki nemi haƙƙin ki ta hanyar da ta dace ta hanyar haƙuri da lalama a samu a rabu lafiya wallahu a'lam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai dan Allah a ja hankalin matasa game da wasu abubuwa da suka shigo na zamani kamar sarka ne haka na wuya ko na hannu haka wai akwai an rubuta ayatul kursi a jiki tace wasu suna sa shi dan ado wasu kuma dan tsari amma tace kusan kaso 99 idan za a shiga ban daki ba a cire shi shine take so mallan ya ja hankali
idan har samarin mu a wannan lokaci lalacewar su ya kai su rinka haka su rinka izgilanci da sunan Allah ridda ne fa haka malamai su ga fada duk wanda ya walakanta sunan Allah ko ya rataye sunan Allah ya je shiga cikin kazanta da sai ridda shi insha Allah za a ci gaba da fadakar da su kullun shedan kawo sababbin abubuwa kenan halaka da tabewa kuma wannan alama ne na ƙarshen duniya wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai biki za a yi na babbar kawarta tace mijinta ya bata kudin anko da gudunma yace shi ai iya gudunma kai zai bata sai rigima ta barke tsakanin ta da shi yace bikin ma ba za ta ba wai shedan ya zuga ta ta dauki buhun shinkafa ta siyar tai anko ta tafi biki har Kaduna
kudin buhun shinkafa
eh
anan mata a duniya
ba da izinin sa ba to shi kuma wai shekara ɗaya kenan kusan kullun sai ya ce wannan ankon nan dai da ta yi shi za ta dinga sawa ina ga yadda bai kayanta yanzu ta ce shekara guda ta ce su take sa in za ta je biki sun kode kayan
daidai ta kenan
ta ce kayan sun kode ya ce wai sai ta shekara biyu tana sawa sannan zai fito mata da kayanta
to ta kudu da fitan mana injiniya ce ta zuwa
ta fada wa iyayenta babanta yace ai yayi daidai mijin
kai ma wasu malan wasu wato gidan soja ne wasu mata maza
ta ce ta gane kuskuranta wai dan Allah
ce maka kira mijin
wai a kira mijin wai za su kira ka wai wai ka bashi hakuri saboda yana sauraron karatunka hukuncin ya mata tsauri sosai
yanzu in ban da shekenci ba na matan zamani ba ki saci buhun shinkafa mijin ki dai ki sai ki dinka anko
tabbata izinin sa haka
ki tabba izinin sa kin dinka anko da kudin bon siminti kin wai siminti ne
ko shinkafa
ko shinkafa ko shinkafa Allah ya sauke miki kin ga ke barauniya ne a matakin farko sannan kuma ga saba miji a mataki na biyu kin yi laifi shi kuma wannan mijin injiniya ya kwarata
shekara kala
ɗaya ya kwashi kayan nata gaba ɗaya sai ci ta jiti ta saka ankon
ankon ba
mana buhun shinkafa su za
ita sawa
hasalla ta zagiyo
ayin sun kode ta ce
na lillahi wa inna ilaihi wannan mijin wato gaskiya wannan soja ne wato gidan soja ne akwai horo wallahi to gaskiya abin da kika yi ba daidai bane kuskure ne kuma shi ma mijin ya kamata malamai suna cewa ana yi mutum horo ne a bisa gurgudan laifinsa ana yi mutum horo a bisa gurgudan laifinsa dan haka shi ma ya bai kyauta ba wannan horon da ya tsananta dan ya wuce ka'idar horon laifin da ta yi to amma dai sai ka neme su ko su neme ka in anan Kano suke sai mu ga a ba su appointment sai su asalin hunta su idan kuma yana jin mijin dan Allah kai hakuri kai mata hakuri kai mata akuwa ba ta sake satar buhun shinkafa ta je ta dinka auko ba wato injiniya ban sani ko kana kula akwai mazan da fawa wato bakin
na gaske ne
Allah wallahi kai kiru wanda ya iya horo wannan
wallahi ba duka ba zaki
shekara biyu tana sa riƙi tsumma
reka
ya ce shi ta shekara biyu
eh ta yi yanzu shekara ɗaya ma
yanzu kaga da kanta take kukan cewa a sauƙaƙa mata Allah ya sauƙaƙe na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mahaifinsu ya hana su mu'amala da kowa ko da ɗan uwansu baya son su kai musu ziyara daga gidan mahaifiyarsa sai mahaifiyar mamansa suke zuwa ko da makaranta wai sai ta bibiyar su tace da suka gama secondary school yace yana so su yi nursing kanwa tace ita gaskiya ba za ta iya ba ita kuma saboda ta faranta masa wacce ta rubuto tambayar sai tace za ta yi har tayi ma daga ƙarshe ma ya samu mata aiki to yanzu shine wani ƙaninsa sai ya kawo mata wani wai yana so ta aure shi saboda zai bata ta ci gaba da karatu to ita kuma gaskiya ba ta san shi so shine kanin mahaifin nata yake kokari ya hada ta da mahaifin nata yana cewa wai duk dawainiyar da ya akan sa abinda za a saka masa kenan to dai mahaifin ma ya yadda dai ba ta san shi ya yadda ba yace ba zai mata auren dole ba to amma yanzu a gidansu ba a da magana sai ana cewa ta tsufa har yanzu ba ta aure ba so shine take neman shawaran malam da kuma
to abubuwan dai nata da yawa na farko dai na farko dai mata ku gode wa Allah idan Allah ya baku uba mai kula da ku abin da nake jin tsoro matan zamani suna so a ba su freedom a ba su hurriya a ba su yanci su je inda suka ga dama su yi mu'amala da wanda suka ga dama da sauransu to ku gode Allah in Allah ya baku uba mai kulawa da ku mai kuma tsaro sai dai kawai kuskuren sa da anan uban da za a ce ya ki ma ya bar su ma ya ki ya bar su su je gidan ƴan uwansu ba
gidan mahaifiyarsa
to wannan kaga tashaddu
gidan kakarsu
wannan tsanantawa ne ya shiga haƙƙinsu kuma ba daidai bane ya shiga haƙƙinsu kuma ba daidai bane illa watakila ko gidan ƴan uwan nasu bai da aminci ko watakila ka san wani gidan ƴan uwan sai a je a koya wa yarinya mummunan tarbiya
akwai cousins
yawa akwai cousins akwai masu wasa da ƴan mata akwai waɗanda dai suna shigar da fitina duk uban da ya fahimci yarsa in ya batta ta je gidan dangi za a lalata masa tarbiyyarta to ya hana ta zuwa kuma bai laifi ba amma idan babu wannan tuhumar to ya kamata a batta ta je abu na biyu proposing da aka yi na ko zabi da aka mata na wanda za ta aura sai ki duba ki ga in ya cancanta addini ya cancanta yana da wadata yana da rufin asirin da zai iya rike ki sai ki aure shi idan kuma kina son sa ko da ya cancanta sai in tana son sa idan kika ji ba kin son sa to ki ba shi hakuri shi ma ki ba shi hakuri babu wani tilas ba wani dole a ciki haka in hankalin ki ya kwanta da shi to ki je ki aure shi in ku bai kwanta da shi ba to ki rabu da shi to kuma ma kaman mata ce ai baban nata ma ya gane cewa ya goyi bayanta wato me damuwar
wai ana ta mata magana a gida da an zauna sai a ce za su zo fa
har to to wannan kuma wani abu ne daban kin ga ba zaki iya jure gorin ba sai ki koma masa ya aure ki kije ki ta fama amma ki sani ba ki kade bane mata yanzu yawanci suna kasa ne ai yawanci mata suna kar Allah ya rufa asiri Allah ya kawo mu zamanin da aure ya zama wahala aure ya zama wahala aure ya zama wahala wannan labarin kofar karka bude ta irin yadda aure yake da wahala samun miji yake da wahala duk da nisbi ne ya danganta ga wasu ne wasu kuma mazajen sun mutu yawa samarin sun mata yawa wata kuma ko mutum ɗaya ma bai zo kanta ba Allah ya yi muku Allah ya baki mafita koda haka ne karki aure mijin da baki so ki jira akwai mazajen da su ƴan matan suke so masu shekaru yawwa masu shekaru wani zai zo ya ce malam ni zan ƙara aure amma ni ba na san yarinya garma na fi son wanda ta kusa 40 budurwa amma ta share 30 budurwa amma mai shekara 28 budurwa akwai wanda su kuma sun fi son wannan likulli saqitatin laqita duk abin da ya fadi akwai mai iya tsuntansa so Allah ya baki miji Allah ya baki miji ki hakuri ki samu mijin da za ku yi rayuwa mai daɗi ta aure ba fada ba zaki hankalinki yana kwance zaki mai fi hidima wannan shi ya fa kan ki je ki fada hannun mijin da baki son sa wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai tana cikin tashin hankali ta daina sallah tsawon shekara 3 da suka wuce wai saboda wani dalili ita wai na kokonto wai tana tunanin idan an yi ma ba za a karba idan ta yi ba za a karba ba to shine take tambaya wai dan Allah malam yanzu ya za ta yi
to daman larurar ciwon kokonton nan abinda shedan yake kaiwa mutum gare shi kenan ya haramta masa ibadar ya daina yin ta gaba daya ke kan shi din ya ci nasara akan ki gaskiya
shekara
3 ba ki sallah yake shiga 3 ba shekara 3 ba ki sallah kuma ka kawai ta daina yi sai ki je ki ta istighfari ki ta tuba ki nemi Allah ya yafe miki Allah ya sauke wallahi Allah ya sauke ki dawo ki ci gaba da sallar ki daina biye wannan kokontan na shedan ki sallar ki yanda kowa yake yin sallah Allah ya sauke na'am
Allah ya saka da alƙari wannan yake cewa shi dan Niger ne yana zaune a America yana da mata biyu suna gida yace bayan wata 10 yakan zo gida yayi wata 2 ko 3 yace yana da matsala da mata ta biyun yawanci suna samun sabani akan ra'ayi yace tana da yaya biyu ta taba aure amma tana da taurin kai sosai ga raunin addini ga rashin sanin hakkin aure tace saudaya yace saudaya yawa suna samun sabani sai akan waye tana zuwa sai ta zo kasuwa har Najeriya bai ta yi siyayya shi kuma ya ce baya so
daga ina
daga Niger
so kuma tana matar aure
tana matar aure
mata masu sha'ani
sannan ya ce ta saka implant abinda ake sa ba a dantsan nan na hana haihuwa shi ma ba da izinin sa ba ya tambaye ta wai sai ta ce wai haihuwa tana bata wahala ya mata nasiha akan hana ta kasuwancin zuwa Najeriya yace da dai sauransu yace kuma haki daidai gurgudu yana ba ta yace har kudi yake ba su duk wata bayan ya biya masa aiki so shine yake neman malam ko ya mata nasiha dai a ba shi shawara kuma
to ita dai wannan mata abinda take ba daidai bane kuskure ne ta fifita son zuciyarta akan dokar Allah a gidan aurenta kuma karka biye mata karka yi mata da'a kai ka hana ta ka takura mata lalle ta daina yi sai ta yi abinda kake so tunda abinda ka umarce ta ba sabon Allah bane wato wani lokacin ni ban san me yake faruwa ba sai mutum ya tattaro tarin uban laifi na mace ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza amma kuma bai zai iya sallamanta ba
akwai rauni ne wasu
akwai rauni to ka lallaba kayarka idan na ga akwai alheri a tattare da ita ko kuma wargarke ne tana da yaya
ta'insu biyu
an ce yaya biyu ma kaɗai wannan matar halinta bai da kyau
har da implant ta sa
kaje ka sa a bare shi ka cire shi gaba ɗaya ka cire shi ka ja mata kunne kuma ka ce kanta yadda ta yi abinda mata ya kamata su gane mace ba ta zuwa ta yi planning ta yi tsarin dakatar da haihuwa ba tare da izinin mijinta ba mata ku fahimci wannan kada wata mace da zai ta yi ba da izinin mijinta ba sai dai in wato akan wani yanayi na daban wanda watakila ko mijin mahaukaci ne ko yana da taɓuwa ko kuma dai akwai wasu matsaloli dai haka wanda malamai za su ba da izini ko da bai sani ba ai tsarin haihuwa. Allah ganar da mu, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ai bakance idan Allah ya ba shi auren wacce suke soyayya zai azumi guda uku kuma zai horas da su akan shafa'i da wuturi
susuwa
matar da ita da shi
tun kafin ya aure ta.
Eh, dai wannan bakancan akan sallar dare da walha dai da sauransu. To kuma sai karo da magana ya ce ya ji an ce ba a san ai bakance yake magana akan wani hadisi a Bulughul Maram na Abdullahi dan Amr da yake cewa manzon Allah ya hana. To shine yake cewa ya zai yi da wannan bakancan nashi dai.
To na farko dai mutane ya kamata su gane yana da kyau mutum ya gina iyalansa akan addini, gina su akan ibada, amma kun fa ba daidai bane mai da musu abin da Allah bai wajabta musu bai mai da su dole. Yanzu mutumin da ya saba yana kiyamul laili a gida, yana azumin nafila a gida, kaga wannan ba na wajibi bane, na sunna ne. To kare zai dauko irin mutane tun da shi ustaz ne ko ya saba wannan ya mai da mata kiyamul laili ya zama dole. Sallar dare gaskiya ba dole bane, kai ma akanka ba dole bane, ita ma akanta ba dole bane, amma ka kwadaitar da ita. Mazajen da suke hana matansu bacci dole a tashe su karfe uku, karfe kaza a ce dole kowa sai ya tashi ya kiyamul laili. To wannan sabuwar shari'a ne kake shar'antawa iyalinka wanda baka da dalili a kai, manzon Allah ya mai sultan, amma kwadaitar da su za ka yi. Haka azumin nafila a kwadaitar da su, amma magana a ce azumin nafila dole ne a gidan nan dilli tana mis, to kaga ya zo da sabuwar shari'a. Akwai mata masu sakaci gaskiya wanda ba su zamu da ibada ba, sai a ci gaba da kwadaitar da su a rinka nuna musu muhimmancin ibadar saboda su rinka addu'a kuma saboda albarkacin yayin da suke haifa. Amma mutum ya tashi shi a karan kansa ya riga ya saba tun yana tudurunsa ko gwauransa, yana tashi karfe 2 da rabi, karfe 3 kai asuba ya je auro yar yarinya budurwa yar mutane, ita ma ya ce wasu ta wannan ta tsaya ta yi wannan adadin sallolin, kaga ya shiga kinta tunda ba dole bane, ba sallar farilla bane, amma in ya kwadaitar da ita yayi. Haka azumin nafila in ta yi sha'awa ta yi yayi, idan ba ce ba kare mai da mata shi ya zama wajibi ya zama dole. To sai kai bakance akan abin da baka da haki akan sa, bai da haki ai, bai da haki ma'ana bai zai tilasta musu ba, bai zai wajabta musu ba, ko ba ka bane, sai je azumi, je azumi ya isi gifari ya tuba saboda bai da hali bai da iko. Sannan annabi ya faɗa cewa innama shi bakance yustakhraj min albaqil, daga marwaci ake ciro sakamakon bakance. Kenan inda ba dan kai bakancen ba za ka yi ibadar ba. Yayi bakance in Allah ya bashi jami'a zai yi azumi na litinin alamis a wata guda a cikin watan nan, kenan kaga da ba dan Allah ya bashi jami'ar ba to da bai zai yi ba. Makruhi ne, ba a so a yi shi, in an yi kuma dole sai an cika. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Na'am malam.
Allah ya saka da alkhairi. Watan kenan zai yi kafara,
zai kafara yau
nan tsuwa.
Eh na'am, zai kafara. Na'am.
So mai tambaya ta gaba take cewa sallah ba ta wuce ta tunda ta balaga, tana kyautata sallah. To amma sai dai bata san cewa wai fitar mani yana wajabta wanka ba. Wankan haila kadai take yi.
Kun budurwa ce?
Eh, budurwa ce. Sai daga baya ta sani, tace tun daga lokacin amma tana kiyayewa. Shine take cewa ya matsayin ibadata ta baya take, wato sallah da azumi da tayi tayi bayan ta fitar da mani ba tare da wanka ba, ita haila kawai take wa wanka. Shine take cewa za ta rama wannan sallolin ne na shekarun baya da azumi ko kuma ya za ta yi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kai
wannan kaga amfani, haka bukatar, haka akwai bukatar mallam a ci gaba da da'awa a rinka karantar da mutane. Kuma kaga shine amfani irin wannan shirye-shiryen da ake. Yanzu wannan kaga ta dade a haka take rayuwa. Allah ya sa ta samu dama ta rubuto tambaya. Hajiya kin yi kuskure? Baiwar Allah kin yi kuskure. Ki je ki ta isa gifari ki tuba tunda baki sani bane. Ta yi ta sallah da jinaba ke.
Alaikum.
yanzu mutum musulmi a irin wannan ƙasa ya tashi a ce bai san cewa maniyi ana masa wanka ba, to malam ƴaƴan ne ana ta haifansu an ki asasu a makarantar su je su yi ilimin addini. Kaga yara ƴan mata kantan-kantan amma ba abin da suka sani a ilimin addini, sai boko, sai turanci, amma ba islamiya. Ku rinƙa ɗaukan musu malamai suna karantar da su, ku rinƙa tura su makarantun islamiya suna koyan ilimin addini. Irin wannan mutum ya je gaban Allah, me zai ce wa Allah? Ki je ki istighfari, ki je ki tuba, Allah ya shirya, Allah ya gyara. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai suna Musaddiq, an sun samu yaro ne, an ce an samu masa suna Jibril, sai mahaifinsa ya ce a dinga ce masa Musaddiq. Shine take tambaya, ai ta dauka Musaddiq din kamar sunan gaskiya ne? So kuma
Musaddiq suna ne, sifa ne mai gaskatawa ke. Musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati. In an ce Musaddiq mai gaskatawa, da aka ba laifi sunan da yana da kyau, ba laifi za a iya sawa. Allahu akbar.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ya ji an ce mazinaci ba shi da mata face mazinaciya. To shi abinda yake tambaya, ko da mazinacin ko mazinaciya sun tuba, wai ba za su taɓa auren kamilallen mutum ba, dole sai wannan mazinacin za su aura kenan?
Wannan magana akwai gyara a ciki. Asalinta Allah ne ya ce a cikin suratul Nur aya ta 3, azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazzaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushriku, hurrima dhalika 'alal mu'minin. Kalmar la yankihu ba tana nufin nikahu na aure bane. Azzani la yankihu ai azzani la yata'u ne, kamar yadda Ibn Kathir ya fassara, mana mazinaci wato baya samun saduwa da mace sai mazinaciya ko dai mushrika. Hiya allati tutawi'uhu, daga mutawa'a ne, ta bashi dama ya sadu da ita. Duk matar da ta bada dama wa mazinaci ya kwanta da ita, ita ma mazinaciya ne. Kuma ba mai wannan ɗabi'ar daman sai in mazinaciya ne ko kuma mushrika. Don haka kalmar la yankihu ba ana nufin mazinaci ba zai taɓa auren mace ba sai mazinaciya ba, ba haka ake nufi ba. Ba ana nufin cewa kinan duk inda kaga mazinaci, indai kaga matarsa to ita ma mazinaciya ne, ba haka ake nufi ba. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da yazo kan ayar sai ya ce annikahu huna ba la yankihu dinnan ba ana nufin annikahu bane, ana nufin alwat'u ne, ana nufin aljima'a ne, ana nufin saduwa ne. Dan haka namiji mazinaci ba zai sadu da mace ta ba shi dama ya sadu da ita ba sai ƴar uwarsa mazinaciya ko mushrika, haka ita ma mace. Wallahu ta'ala
a'lam. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa su biyu ne ita ma a wajen mijinsu, to amma tsarin ɗakinta wai yana bayan ɗakin girki ne da wajen wanke-wanke inda windon ɗakinta yake kenan. To tace daren da abokiyar zamanta take girki tace ba ta da saki a ɗakin ta, ana damunta a jikin windanta take yin daka, anan take zama koda aikin abinci ne, koda ta yi baki ba ta tashi a wurin. Da ai ta damunta dai, ta yi wa mijin magana, yayi mata, yayi wa abokiyar zamanta ta magana, ta ki yaki. To shine take nema dan Allah ya za ta yi a bata shawara.
Shawara ita ma ki mata magana, ki ce wance abin da kike ana cutar da ni ana shiga hakina, ko za a iya canja wani wuri? A iya canja wani wuri in kin likito likitin watakila mijin ya sa baki, amma akwai cutarwa, akwai shiga ki, in dai akwai wani wuri. Sai dai kuma in irin gidajen nan ne wasattun gidaje ba yadda za a yi, to kaga ya zama larura kenan. Wallahu alam. Ki sa mijin ki yi mata magana, in bai yi ba ke ki mata magana, amma kar ku yi fada. Allah ya kiyaye. Na'am.
Allah ya saka. Alkhairin take cewa wani malami ya ce mata idan tana planning jini ya zo ya ki daukewa, kwanakin kawai da take yi a baya shi za ta dinga irgawa. To shine take tambaya, idan ya zo yau gobe sai ya dauke, ko da an ga alamar daukewar sai bayan kwana biyu sai ya kara dawowa, sai tace za a iya rage iya kwanakin ne duk da haka? iya adadin da yake yi ko kuma yaya sanan za a tsayar da ibada ko ba za a tsayar da ibada ba
to asali abinda malamai suka ce shi jinin al'ada jinin haila yana da sifa tasa duk lokacin da mace ta yi jini ta ga irin jinin haila ne to haila ne haka kuma duk lokacin da mace ta ga tsarki ta tabbatar da alamun tsarki to tsarki ne to duk macen da take hailar kwana takwas sai jini ya zo mata kwana ɗaya kwana biyu sai ya ɗauke kaga ai saura mata kwana shida to fa tana cikin jinin ne
ko da ya tsaya
tana cikin jini ne to ai abin da yasa lokacin tsayawar san bata zo ba wannan dan gap din da ake samu tana matsayin mace mai al'ada ne ba za ta yi sallah ba sai ta jira shi sai dai in gap din ya kai kwana 13 ne shine akal wato kwanaki da ake na at-tahur tsakanin haila da haila to wannan shine magana mafi inganci akwai wasu malaman da suka ce kuma idan mace tana al'ada tana kwana 8 din sai tai kwana 3 sai ta ga alamar tsarki jini ya dauke to shikenan tsarki ne ta je ta ci gaba da halalta ai tsarkin ta tai komai da abuke yi idan ya saki dawowa kuma haila ta dawo mata dan haka ita wannan mata za ta yi kwana 8 ko kwana 7 kike yi ko in kika fara al'ada to sai ki jira sai kwanakin nan sun gare koda ya dauke bai zo ba tafiya yayi yawo zai dawo kuma zai dawo din amma da zarar kin wuce wannan kwanakin ki na 8 din da kika saba to jinin da zai biyo baya insha Allah zaki ga ba wani al'adan bane jini ne rashin lafiya sai ki wanka ki ci gaba da mu'amala wallahi ta'ala alam na'am
so da su masu planning din zaka ga yana yi musu
wasa haka ne
to suna yawan rubuto tambaya akan ya za su
shi ita mai planning abinda za ta yi kawai ta duba kwanakinta da saba duk farkon wata tana yin kwana 6 ne duk farkon wata tana kwana 6 to idan ya fara zuwa kaga jini ne na al'ada sai ta ci gaba da irga masa kwanaki idan kwanakinsa suka gare in ya sake dawowa to ba al'ada ba ne wallahu alam
Allah saka da alkari wannan yake cewa matan sa biyu yana tare da uwar gida ita kuma amarya tana makaranta sai bayan wata biyu zuwa uku take zuwa hutu kuma idan ta zo tana yin sati daya zuwa kwana 10 to shine yace idan ta dawo ya za a yi rabon kwanan yake tambaya
kamar mai ta mun tambaye wace ce ta tafi
amarya makaranta take zuwa uwar gida kuma suna tare
to na ji
sai bayan wata uku take zuwa hutu
ita ma
semester ta kare to shine yake tambaya in ta zo din kuma za ta yi sati 1 zuwa kwana 10 shine yake tambaya ya kamata yi rabon kwana
shikenan idan ta dawo idan uwar gidan za ta iya yi mata adalci sai ta bar mata sati 1 ta je ta zama da mijinta
ko kwana goma
ta tunda ai ita uwar gida tana da miji kullun yana
wata uku
ka gani inda uwar gidan tana da adalci to bai kamata ta raba kwanan nan ba saboda ai ita waccar ba ta da miji a wata uku ne yanzu zuwa tace sati biyu dan sati biyu ma sai yanzu an cinye mata to in dai abin da yafi kamata ne to a bar mata sati biyun ta in tana bukata in kuma tana so a raba ita amaryar sai su raba abu na biyu kuma da zai zama ba laifi bane ba za a iya cewa ai ita amaryar bukatar ta ce ita ta sariyar da hakkin ta ta tafi boko to ina ruwan uwar gida ka gane ma'ana wannan karatun da ta tafi ai neman duniyar ta ne da wani abu ne tana sanin ta saki mijin ta saki hakkin ta na mijinta na kwanan aure ta tafi nemowa to yaya ta sar yadda hakinta kuma ta dawo za ta zo ta shiga hakin wata to kaga in ka lura da wannan janibin to in sun yi rabin kwana ba laifi bane kaga wannan case din yana da bambancin da mai gidan ne ya ajiye wannan a nan garin yana aiki kuma ya ajiye wacin a wannan to inda uwar gidan za ta dan mata adalci ta taimake ta ta bar mata sati biyunta in ba ta yi ba kuma suka raba kwana shikenan sai a raba ranar da ita amaryar ta dawo sai tashi koma ta in ta kwana biyunta sai dawo in ta kwana biyu sai koma in ta kwana biyu sai kwana in kwana da ɗaya ne ma sai wallahi wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa a gidansu kowa shi yake ci da kansa
to
ko da baban yana da shi idan ya samu kawai ta kansa yake yi
shi uban
eh ta ce ita mace ce fa a matsayinta na mace duk da haka sai ta je ta nemo
inna lillahi wata kila ma budurwa ce
budurwa ce mana ta ce yanzu kuma ya matsu dole wai sai ta nemi miji ta yi aure ita kuma ta ce masa lokaci ne shine ta ce mallan dan Allah ya ja hankali akan iyaye akan abin da suke yi na irin wadannan
wallahi wannan ba daidai bane wallahi wannan ba daidai bane yanzu a wannan zamani uba ƴaƴansa ƴan mata yace kowa ta ci yadda kanta ai ko za su ci yadda kansu wala sannan kuma yazo yanzu yana takura mata nemo mijin mijin kan wai yalan bellan ne da ake zo a siye shi akan wulbairo mutane ban san tsadar miji ba ko
gaskiya
ai miji shi an yi da gaskiyar da ake samu ki hakuri ki masa biyayya ki ce baba ai hakuri za a samu insha Allah ai muna addu'a Allah zai kawo abinda kuma yayi muku na rashin kula da ku kuma addu'a Allah ya fi masa baban ku ne amma ba daidai ba na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai idan mutum ya samu rak'ar ƙarshe a sallar magriba ko isha ya zo ramawa ya ya kamata yayi saboda ya lura mutane fa kawai baragar da suke yi sai yanzu wani yana tashi ya karanto kawai a fili wani kuma sai yanzu ya boye to shine
mutane da yawa wasu ba su iya sallah ba gaskiya Allah dai ke yi idan mutum ya samu raka da ƙarshe a sallar magriba ko a sallar isha'i zai mayar da wannan zakar ƙarshe da ya samu din ita ce ta farko shi a wajensa ko da ku babu sura aka karanta ta idan ya tashi kenan kaga me ya yi raka'a ta daya kawai yanzu shi zai sallarsa kamar shi kada yake
to
sai ya yi raka'a da to kaga zai kawo raka'a da mai fatiha da sura a bayyane to sai ya sake zama kenan ya tahiya in ya tashi kuma sai ya kawo mai fatiha kada kuma a boye abinda ake kenan mata fatakum fa'atimmu haka annabi ya ce ku cikata ba ku rama ba yawanci mutane ramawa sallah suke ba ramawa ake ba cikatawa ake na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa Allah ya jarabce ta da san wani bawan Allah tana so mallan ya roƙa mata Allah idan alkhairi ne Allah ya tabbatar idan ba alkhairi bane Allah ya fitar da shi ya cire mata shi a ranta
Allah ubangije ya miki zabi mai kyau daga gare shi Allah kai mata nasara Allah ka sa alheri ne gare ta da shi Allah ka hada su ba alheri bane ka bata wanda yafi shi
amin wannan yake cewa take cewa idan wacce ba musulma ba ta yi wa musulma kitso wai sai ta yi wankan tsarki kafin ta yi sallah ya ma halatta ma a farko tukunna
bai halatta ba mace musulma ta miƙa kanta ga mace kafira ta bude mata kanta bai halatta ba idan ta yi kuma ta yi laifi ne za ta yi yin sallar ta haka ba sai ta wankan tsarki ba wallahi wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa suna da yarinya amma wai ta daina sallah ta kafirce shine suke tambaya akwai tana da gadan su idan ko babu a matsayin su na musulmi
babu gado ai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama musulmi baya cin gadan kafiri kafiri baya cin gadan musulmi babu wani gado ku rabe kayan ku rabe da ita tunda ka ta kafirce na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene matsayin furucin da matarsa ta yi a shari'ance cewa tai ba za ta kusance shi ba sai bayan shekara daya idan har amaryar da ya aura ta tare wai dalilin ta shine ba ta gamsu da auren ba wai abinda ake cewa wai an daura auren ya boye auren ba dau ba bai sanar da ɗan uwansa ba sannan kuma wai da daddare aka daura auren bayan isha'i ba sannan kuma wai bata gamsu da lafiyar amaryar ba wai saboda wai akwai kananan maganganu a tattare da amarya a binciken da ta yi shine yake tambaya
to mata ina so muku nasiha ku gane ba inda fa shari'a ta ce wai idan mutum ya aure shi kun gamsu da auren sa babu wannan ba inda aka ce na bijinki in ya ƙara aure sai kin yadda da auren ki yadda ko kar ki yadda aure sunna ne alqur'ani yace aure fanki ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba abu na biyu qur'ani yace wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu ku daina tajassusi da bibiya me ya kai ki daga mijinki zai je aure sai ki je ki binciko halin matar wai ko tana neman mata ko tana da in abu ya bayyana na laifi na zahiri wannan ki hukunci amma ba wanda ya sa ki zai ki wani dogon bincike kuma misalin matar da za ta zo ta kaurace wa mijinta kuma da shi wannan dan uwa yake faɗa ai raunin ya isa ma a ce matar ka tace ta kaurace maka saboda ka ƙara aure kai kaga dama ka batta da ka ce ka zauna kai ta zaman jiranta sai ranar ta gama fushi ko ranar da ka kawo mata takardar auren ta buga maka stamp ta ce ta yadda da auren har duniya ta shi kuma ba za ta yadda da auren ba kuma nan ina so ka duba wata wani irin gajeren tunani irin na mace ke kina karkashin auren mutum baki fita a gidansa ba kuma kin ce baki yadda da auren da aka yi ba kuma kin kaurace masa kuma ke baki bar gidan ba shi kuma yana ta cefa ne yana kawowa Allah daidaita ku Allah daidaita ku ba aure bai mutu ba cewa da ce bata yadda da aure ba auren ta bai mutu da shi ba ya ci gaba da rarrashin ta ba ta guri na kuma malami a kusa da su ya hada ta da shi ya je dan mata nasiha ta gyara halinta amma kin shiga abin da bai shafe ki ba shiga sharu ba shanu na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta baya gamsar da ita akan yi sati biyu ko kwana goma ma ba su mu'amala aure ba sannan idan ta ce ba shi da lafiya sai ya ce shi fa lafiyarsa ƙalau to ita kuma ta ce tana cutuwa sosai shine take neman shawarar malam
to
ta faɗa masa ko kuma dai
yana da kyau ta sanar da shi ta hanyar da ta dace kuma ai mijinta ne tunda tana cutuwa bai kamata ta zauna ta ci gaba da cutuwa ta faɗa ce wani hali mummuna ba ta gaya masa ya gyara kudin ci gaba da zama in bai zai gyara ba ne ko kuma kaga sai ta sake wata tambayar sai a bata amsa wallahi alam
Allah saka da alkari wannan yake cewa wai mutum zai iya bin kiran sallah na waya saboda wai suna nesa da masallaci ba sa jin kiran sallah shine suke tambaya irin akwai applications a waya da lokacin kiran sallah yayi za su kulle kiran sallah to wai in sun bi wannan kiran sallah suna maimaitawa suna da wannan falalar
suna da shi mana tunda dai ai shi ma sauti ne fada akai suka fada suka maimaita kuma babu wata kila masallaci kusa da su ba laifi Allahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin mutum mai yawan rantsuwa abin ya zama da ya zama mishi jiki ko labari yake badawa sai dai ka ji ya rantse
kuskure ne ba a wasa da sunan Allah ba a wasa da rantsuwa kuma rauni ne wannan ai kokari a sa ya daina yi saboda kai ya zama to mai ya zama jiki ko jiki ka ce ya ma zama jiki eh ba a sauran tsaron tsaya a kasuwa a kasuwanci ba a sauran tsaron tsaya mu'amala da zamantakewa ba a so duka laifi ne sai ya tuba ya nemi Allah ya fi masa na'am dan rantsuwa akan ƙarya kenan na'am
Allah ya saka da alkhairi nan take cewa idan mutum idan mace ta kai wata hudu a gidan iyayenta mijin bai waiwaye ta ba za a iya raba auren nasu
in an ga dama ba tunda yayi wata hudu ya ki kula ta aje a ce ko ya dawo ko kar ya dawo ya ba da takarda idan ya yadda ya dawo su cigaba da zama ibada hakuri in bai dawo ba kuma ya ba da sadaka ya halatta a raba auren saboda wannan uzuri na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta baya zuwa sallah masallaci kullum a gida yake sallah take tambaya menene hukuncin zama da shi kuma take cewa idan zai kwanta bacci ba kaya yake kwanciya sannan kuma suna da yaro tace dan shekara 5
to ai tunda ya hada baya zuwa masallaci kin dama duk wani laifi ma zai iya zuwa yi baya zuwa masallaci wannan kuskure ne ki ga masa yana barin falala mai girma a tattare da shi kuma Allah zai tambaye shi dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi yana kamar yadda yake bayani akan muhimmancin sallar jam'i tafi sallar mutum shi kade da lada 27 wani rawayan lada 25 sannan wannan dabi'a da yake da shi ne zai kwanta tsirara zigirir malamai suna ce ai ya kamata mutum ya rinka jin kunyar Allah baya kunyar iyalinsa ai ce kunyar Allah yasa Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala a cikin Mukhtasar Minhaj al-Qasidin yana magana kan adabul jima'a yace yana da kyau ma'aurata su rinka lulluɓa junansu kar su yi tsirara ciki tsirara sannan ga yaro karami nan ana koya masa wannan tsiraici wannan ba daidai bane shekara 5 ya girma rayuwa ce ta yahudanci kawai malam ba addini wasu suke yi ki ci gaba da yi masa nasiha ya gyara a ja masa kunni a hada shi da magabata ya kokari ya kiyaye insha Allah mu zai gyara dan abu ne ba abu mai kyau ba wallahi alam na'am
Allah ya saka da alƙirarin take cewa wata aka ba kwangilar yin famfo
mace
eh so ina ga kwangila ce ko injiniya ce to sai wanda yake kula da wajen to amma yana karɓar kuɗi so da bai a dinga zuba mai a inji ana to yana karɓar kuɗi dai yana ciyar da gidansa dai haka to duk wata kuma wanda suka bada kwangila wai suna bada kuɗi a bawa shi wannan mutumin amma ita wannan mata wai takan yi sadaka da kuɗin sakamakon yana karɓar kuɗin mutanen da suke ɗiban ruwa shine take tambaya wai ya halatta ta yi sadaka ko kuma dole sai ta bashi
kuɗinsa ne ai kuɗinsa ne ta bashi kuɗinsa
ba ruwansa da wanda yake
karɓa ware kuwa ta bashi kuɗinsa ba hakkinta ba ne ta bashi kuɗinsa kar ki yadda ki bashi kuɗinsa na'am
Allah ya saka da aiki wannan take cewa so bi ana kawo kuɗin aurenta ana karɓa tace saboda tana da matsalar fushi da rashin iya magana tace amma yanzu an ƙara kawo kuɗin take so dan Allah mallam ya mata addu'a ya zama daga wannan shikenan tace ita ma ba ta son wannan ɗabi'ar tata
da take Allah yayi Allah ubangije baki mafita Allah baki mafita Allah yayi in wata fitina ce Allah yayi in wasu shedanu ne Allah yayi Allah yayi
amin
Allah biya bukata na'am
wannan suke cewa dan Allah suna neman addu'ar da ake wa masu fitsarin kwance ga wanda ya kai shekara 7 namiji ne ma dan Allah
babu wata tsayayyar addu'a da za a ci kwaya ɗaya wannan da nasi cewa ita za a yi wa fitsarin kwance amma fitsarin kwance larura ne daga cikin larurori ko ciwuka ne daga cikin ciwuka na farko ya rinka yin azkar mai kyau idan zai kwanta sannan in yaro ne karami a rinka yi masa azkar ana karanta mai addu'o'in da za a yi kwanta daga bacci kwanciyar bacci yana da kyau kuma yana da kyau a samu ruwan zamzam a yi addu'a a ciki a ba shi ya rinka sha an sha jajjaraba wannan kuma an samu nasara da habbat sauda a ba shi ya rinka dan kurba shi ma insha Allah za a samu nasara kuma a rinka yi masa karatu ana addu'a Allah zai warkar da shi bi mashi'atillahi ta'ala na'am
Allah saka da alkai wannan suke cewa mutanen wai da suke zaune a garin Makka da kewaye ina ne wai ya cancanta su dauki umara
mutanen Makka za su dauki umarar su a cikin Makka ne wanda suke kewayen Makka za su duba idan suna gaba da miƙati to daga gidansu za su dauka inda suke daga gidansu nan za su dauka shigo garin Makka hatta ahlu makka yahilluna min makkata mutanen makka za su dauki hirami daga makka wanda suke kewaye kuma za su duba al aqrab ila al hil kusa da yadda yake gurin da ba haram ba sai su dauki miqati daga inda suke kenan tunda su rawa dan kewayen makka ne wallahi wala na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yaraka wata yarinya bai a shekara 18 ta zubar da ciki na wata 5 yace a lokacin bai tunanin komai ba saboda taimakon su yake tunanin zai yi mahaifiyar yarinya ce ta roke shi saboda ita ba za ta iya fita ba wai likitan ya mata wata allura ne dai ko wani abu suna dawa yarinyar wai ta haifi yarinya amma ba rai to shine abin ya kasa mantawa kullun tsoro yake ka Allah ya kama shi da laifin shine yake so mallam ya fada masa ya zai
dan Allah ya bari sai ta karatun Qur'ani ta sadaka yana tuba kawai ga aikata laifi babba kisan kai ne wannan Allah ya soyi Allah ya soyi
wannan yake cewa take cewa suna zaune a gidan haya da mai gidanta amma wai sai a saki kaji sai ta kashi a gidan da kazanta ita kuma ba ta iya magana amma abin yana damunta wai dan Allah aiwa irin waɗannan mutane nasiha
kin dan Allah anan zan yi masu sakin kaza masu sakin kaza a gidan haya
masu saka hakkin wasu a gidan haya to
dai a saka a shi zaman gidan haya zama ne na larura kuma zama ne da yake da ka'idoji a shari'ance da zamanance tabbas abin da yar uwa ta faɗa wasu suna cutar da wasu haram ne bai halatta ba wani makoci ya cutar da makoci musamman saboda larurar zaman gidan haya ki yi magana karki bari a ci gaba da cutar da ke a yi musu magana tunda kin ce mai gidanki bai magana ba sai ki ba hanyar da ta dace ki yi magana kuma wannan tabbas suna zaluntar ku kuma akwai hisabi a kai wanda ba daidai ba ne kuskure ne Allah da ya raba mu da larurar zaman gidan haya malam
amin amin
na'am
Allah ya saka da alkirin ta ce dan Allah a ja hankalin yaransa akan kulawa da addu'a da kyautatawa iyaye tun suna gida
ana yi kullum muna yi ko sat tafsirin nan da muke wannan satin a cikin suratul Luqman ai mun yi magana akan wasainal insani bi walidayhi ihsana ana so a kyautata iyaye wajibi ne a kyautatawa iyaye kuma kullum ana ta yi da ɗa mai arziki ɗan arziki ɗan albarka shi ne yake kyautata iyayensa tunda yanzu lokaci ya canja ƴaƴan ba sa tausayin iyaye iyayen sun fi tausayin ƴaƴan akan irin yadda ƴaƴa suke tausayin iyayensu to kuma wannan rauni ne kuskure ne babba insha Allah za a ci gaba da fadakarwa
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin wannan dattin wai da yake biyowa bayan idan mace ta gama al'ada wani lokacin ta ce sai ka yi wanka da kwana ɗaya ma shi ne take tambaya shi ma sai an yi mashi wanka
azanta ne ai sufra wal kudra kenan wal kudra wani fatsifatsi da hanta-hanta ne da yake biyowa bayan jini alama ne na jini ya ɗauke babu wani abin da ce ai jini ita ma ta ce a ƙarshen jini ai yawwa to amma dai ban sani ba bata faɗi kalansa ba idan da ta faɗi kalan yadda yake to shine za a iya gane wannan amma dai alamu ne na cewa jini ya dauke sai ta bari in ya gama zubewa sai ta yi wankanta sai ta yi sallarta idan kuma alamun daukewan jinin kafin wannan ya zo mata to shikenan sai ta yi wankanta wannan jinin datti ne kawai yake zuba ba zai cutar ba wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai dole idan za ta yi tsarkin fitsari sai ta sa hannu ta cuccuda ne ko kuma kawai in ta watsa ruwa ya wadata
in an watsa ruwa dan mai so ake najisar ta tafi dan haka idan an sa ruwa ko kan famfo mai karfi irin washin menene ake cewa ne shawa dinnan hand shower wannan aka fesa shi ruwan ya feshe najisar ta tafi ya wadatar ko ba sai an sa hannu ba asali ma ai tsarki ma da ake na bayan gida ai ba hannu ake sa ba ana sa tsumma ne ko a sa tushe ko dutse aka wadda shi sannan a wanke wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta ƙarshe take cewa tun tana shekara 14 wani babban mutum yace yana son ta ita kuma ta ce mata tsufa daga baya sai ta ji tana son shi take ta bibiyarsa iyayenta suka ce ba za su aura mata shi ba yayi tsufa ita kuma ta dage to ta ce bai bayan sati biyu da yin auren sai ta ji wannan kiyayyar da take masa ta dawo ta ce ya sake ta ya ce ba zai sake ta ba ta ce har koti ya kai har kota an kai
kashe kudinsa
ta ce a yadda ta faɗa wai duk wajen alƙalin da aka je sai ya bada cin hanci wai ta ce babban ɗan sanda ne yanzu ta ce ta gaji ba ta son shi sai ya mata ya ce wai zai kashe ta idan ta ƙara masa maganar saki haka ya ce shine tace idan Allah idan akwai alƙalin da mallan zai hada ta da shi domin a karba mata takardarta to idan Allah mallan ya taimaka mata
to kai kuma mallan yazo mai taimaka ana kashi aure fa
ta ce ba ta san shi
gaskiya dai wannan kam zalunci ne ba daidai bane duk da ita tai kuskure da farko tunda ba ta son sa ta dawo kuma tikila saboda abun duniya tace tana son su kuma daga baya yazo zaluncin sa ya bayyana to bai kamata a ce a wajabta mata alazumta mata ci gaba da zama da shi ba kuma daga nan nake kira ga yan uwa alƙalai ya kamata a kiyaye a daina tauye hakkin matan nan ana cutar da su a sa su zama dole a gidan aure babu maganar dole babu maganar dole babu maganar dole idan mace tana so ta zauna ta zauna idan ba ta so shikenan a raba musu auren su shi ya je zabi wacce yake so kuma kamar yadda shi namiji ai ba za a mai tilas sai rike mace haka baya son ta ba wallahi ta'ala alam Allah muke roƙo ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa abin da muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar ubangiji ya yi mana afuwa ya fi mana wa
to masu sauraro duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku a group din Malama Hafsat da ke WhatsApp sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan shafin Dr. Abdullah Usman gadan kaya da ke Facebook da TikTok ko Injiniya Abdullahi Adamu Musa da yake Facebook da TikTok sannan za ku iya kallon wannan shiri da zarar an gama a channel din Dr. Abdullah Usman gadan kaya da ke YouTube muna godiya da wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Nasir Taraba da Adamu da kuma Ahmad Muhammad Gidado da Lukman sannan akwai number waya ta WhatsApp ita ma 080+234 wanda ba a Najeriya suke ba 080-9845-9565 sannan muna godiya da babban editor mu mai tace wannan tambayoyi yana gyara su Malam Abdullahi Sakatare akwai masu turo da addu'o'i da wanda suke kallon shirin nan kai tsaye mallan sai ya rufe mana da adda
to muna roƙon Allah ta'ala da kyawun sunnukin sa din an roƙe shi yake amsawa ya ubangiji madaukakin sarki duk wanda yake da buƙatar sa Allah ka biya masa
amin
mai larura Allah ka yaye masa ubangiji Allah ka ba mu kyakkyawan rayuwa ya Allah marasa lafiyan cikin mu ka ba su lafiya Allah ka mana arzikin lafiyar da zamu yi maka biyayya
amin
Allah ka ba mu abin da zamu ci Allah ka ba mu abin da zamu sha Allah ka ba mu abin da zamu yi sutura Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ikhlasi a cikin duk abin da zamu yi da abin da zamu yi ka azurta mu da yin sa don kai Allah ka cire rabon shaytan ko rabon dan adam a cikin ayyukan da muke yin sa don kai ya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah mai yalwata mana rayuwa ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu kudin da zamu kashe Allah idan ka sa kaya sun sauki to ka ba mu abin da za mu sai kayan
amin
Allah ka jikan iyayen mu ka jikan magabatan mu Allah ka sa mana albarka cikin abin da muke karantarwa
amin
kar ba mu da fada cikin farfare kar ba mu da fada cikin san zuciya
amin
Allah ka sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh